Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraro abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 30 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin guji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballa, ma'aikatan ceto sun tabbatar da mutuwar mutum da 12 a cikin rugujewar wani gine a Surfside a jihar Florida. Yau Laraba, shugaban Amurka Joe Biden zai gana da wani rukunin gwamnoni 8 daga jihohin yammacin Amurka akan shirin da suke yi na tunkarar wutar daji, kamar yadda yankin ke kokarin magance batun fari. An tawayin yankin Tigiri mai fama da tashin hankali sun yi kashedi jiya Talata cewa rundunansu za su yi kokarin murkushe sojojin Habasha da na Eritrea, duk da batun gwamnatin Habasha na ayyana tsagaita wuta na bangare daya a yankin.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Niger ta kori ma'aikata sama da 300. To ko me kungiyar kwadago ta jihar ke cewa?
Duk ma'aikacin da aka ce an kore sa akan an kama shi da ali takardan bogi. To kaga ita kungiyar kwadago kungiya ce mai bin doka da oda. Ba mu da wani ainihi dama mu ce za mu kare mutumin da aka tabbatar laifin shi ta bayyana.
Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a yankin kudu maso gabashin Najeriya sun fara tsokaci kan sake kama Nnamdi Kanu.
Bai kamata ya dauki mayaka ba, wannan tsarin bai yi ba kwata-kwata. Ni dai ina mai ra'ayin cewa kamata yayi ya fuskanci shari'a.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaye ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakub Makeri. Ma'aikatan bincike da kuma ceto sun tabbatar da mutuwar mutum da 12 a cikin rugujewar wani gine a Surfside a jihar Florida. Shugabar karamin hukumar mulkin Miami-Dade, Daniela Lavincava, ta faɗa wa manema labarai da yammacin jiya Talata cewa ma'aikatan ceton na ci gaba da samun nasara, yayin da har yau akwai mutane 149 da ba a gano su ba. A ranar Alhamis ne kusan rabin ginin bene mai hawa 12 da ke kunshe da gidaje 136 ya ruguje. Kana to a wannan lokaci ma'aikatan ceto suke aiki sannu a hankali, suna amfani da na'urar ɗaukar kaya da na'urar zamani ta infrared da kuma karnuka, suna binciken buraguzan ginin. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden sun shirya zuwa garin na Surfside a ranar Alhamis domin gani da idanunsu. A hali da ake ciki kuma, yau Laraba, shugaban na Amurka Joe Biden zai gana da wani rukunin gwamnoni daga jihohi 8 na yammacin Amurka akan shirin da suke yi na tunkarar wutar daji, kamar yadda yankin ke kokarin magance batun fari. Biden da wasu jami'an gwamnati za su yi jawabi daga fadar White House, yayin da gwamnonin kuma za su shiga taron ta bidiyon yanar gizo. Sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki ta faɗa wa manema labarai a makon da ya gabata cewa taron zai mai da hankali ne akan yadda gwamnatin tarayya za ta taimaka wa shirin yaki da wutar daji domin kare lafiyar jama'a da kuma kai agaji ga mutanenmu idan suna cikin tsananin bukata. Hukumar kula da yaki da wutar daji ta ƙasa, wacce take tattara kayan aiki domin yaki da wutar daji a nan Amurka, ta yi kashedi cewa akwai yiwuwar yawancin jihohin yammacin ƙasar za su fuskanci wutar daji masu tsanani a cikin 'yan watanni masu zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan tawaye a yankin Tigiri mai fama da tashin hankali sun yi kashedi a jiya Talata, rundunarsu tana kokarin murkushe sojojin Habasha da na Eritrea, duk da batun da gwamnati ke yi na ayyana tsagaita wuta na bangare guda a yankin. Gwamnatin Habasha ta sanar da shirin tsagaita wutar ne akan ma'aikatar yada labaran kasar da yammacin ranar Litinin, tana mai cewa tsagaita wutar za ta fara aiki ne nan da nan. Shirin tsagaita wutar da zuwa ne bayan yaki da aka kwashe watanni 8 ana gwabzawa a yankin, a daidai kuma lokacin da sojojin jam'iyya mai mulkin Tigiri suka shiga babban birnin yankin Mekele, inda mazauna wurin suke murna da ganin su. Mai magana da yawun sojojin Tigiri da ke yaki da gwamnatin Habasha ya yi kashedi a ranar Talata, yayin hirarsa da Reuters cewa rundunar 'yan tawayen Tigiri za su danna har cikin makwabciya Eritrea da kuma yankin Amhara na Habasha domin farwa abokan gaba idan buƙatar hakan ta taso.
Anjima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu, za mu fara da Najeriya. Gwamnatin jihar Niger ta sanar da koran ma'aikata guda 328 daga bakin aiki saboda samunsa da laifuka daban-daban da suka karya dokokin aikin gwamnati a jihar. Ga Mustapha Nasiru ba tsare da ƙarin bayani.
A wani taron manema labarai, shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikata na jihar Niger, Alhaji Shehu Yusuf Galadima, ya ce ko baya ga waɗanda aka korar an kuma sanya wasu 380 yin ritaya, sannan ya ƙara da cewa
an ɗauki ma'aikata kuma wasu su ma malaman makaranta ne, kuma wasu za su koya ma yaranmu, wasu su kai ko likita ne in ya zama dubogi ai ka sa akwai za a rasa rayuka. To duk muna da irin wannan abubuwa din, to mun same su cewa na ɗaya takardun ƙasa suka bada na shaida ko mai ba mu muka tabbatar da wangwasai su makarantun da suka yi da jami'an da suka yi suka tabbatar da haka. To mun samu kamar mutane 328 kuma muna nan muna cikin yi ba an gama kenan ba, akwai sauransu. Mun da maganar bogu ne za mu abin da kuma ya tana da gaskiya sai a bar shi ya ci gaba da aiki.
To kungiyar Kwadago ta jihar Niger dai ta ce tana da masaniya akan wasu ma'aikatan da aka sallama, amma kuma ba ta da masaniya akan wasu, in ji shugaban kungiyar Kwadagon jihar Niger Comrade Yakubu Garba.
To akwai waɗanda sun yi communication namu, akwai waɗanda ba su yi communication namu ba. To amma abin da nake so yin ba a sai aka ita ce duk ma'aikacin da aka ce an kore sa akan an kama shi da ari takardan bogi, to kaga ita kungiyar Kwadago kungiya ce mai bin doka da oda, ba mu da wani ainihi dama mu ce za mu kare mutumin da aka tabbatar laifin shi ta bayyana kuma bai iya kare kansa ba. Waɗancan sauran laifuffukan da suka ce sun kora sai idan sun yi communication ɗinmu officially muka gani, to shine zamu iya maida ba'asi a kansa. Amma a yanzu na san da akwai laifukan da suka ce sun kori mutum 85 wanda har ta sa mu mun yi opposing wannan koran. Daga nan aka zo na aka duba ta fiye da kashi 80 sun dawo aikinsu, kashi 20 muka duba muka cewa lalle kan laifukan da aka ce sun yi gaskiya ne kuma waɗannan ma'aikatan an kore su.
Ko da yake dai wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da ɗaruruwan matasa da suka kammala karatu a matakai daban-daban na jihar Niger amma ba su da aikin yi. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce ta ɗauki sabbin ma'aikata 1,133 domin mai gurbin waɗanda aka korar da kuma samar da aikin yi ga matasan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Wani babban gari a ƙasar Australia ya shiga cikin dokar kulle na coronavirus, yayin da jami'an yankin da na tarayya suka samu rashin fahimta akan adadin shekarun waɗanda suka cancanci a musu allurar rigakafin COVID-19. Birnin na Alice Springs ya shiga dokar kulle na kwanaki 3 daga jiya Talata, bayan da wani ma'aikacin haƙar zinari da ya kamu da cutar ya kwashe sa'o'i da dama a filin saukan jiragen sama a birnin kafin ya tashi daga jihar da ke yankin arewacin ƙasar zuwa garinsa na Adelaide, babban birni a jihar Australia ta Kudu, inda gwaji ya tabbatar da ya kamu da cutar kafin ya isa. Alice Springs ya karu da birane kamar Sydney da Darwin da Brisbane da kuma Paris a cikin jerin birane da suka kafa dokokin kulle domin dakile bazuwar Delta nau'in COVID-19 mai tsaurin yaduwa. Sabon barkewar cutar a Australia ta samo asali ne daga wata motar limousine a filin saukan jiragen sama na Sydney, wanda ake daukar matukan jiragen saman kasa da kasa. A ƙarshe, kungiyar Amnesty International marajin kare haƙƙin bil'adama ta ce China ta haifar da matsalan take haƙƙin bil'adama a Hong Kong tun lokacin da ta kakaba dokar tsaron ƙasa a yankin. Kungiyar mai sa ido akan batun ƴancin bil'adama ta fitar da wani dogon rahoto a yau Laraba akan tasirin dokar cikin shekara guda da Beijing ta tabbatar da dokar a wani matakin martani ga gagaruman zanga-zanga da suka rikide su zama tashin hankali a shekarar 2019. an kama ɗaruruwan mutane kana aka ɗaure su wanda galibinsu 'yan siyasa ne masu rajin demokradiyya da 'yan fafutuka a ƙarƙashin wannan doka da ke auna dukkan mutane da hukumomi suke zaton suna gudanar da ayyukan ta'addanci ko neman ɓallewa ko kuma waɗanda ake zargin su da rashin mutunta ikon hukuma ko haɗin baki da rundunar wata ƙasa.
A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya, bayan da gwamnatin kasar ta sake kama Nnamdi Kanu, shugaban kungiyar masu fafutukar ɓallewa da kafa ƙasar Biafra wato IPOB, wasu mutanen kudu maso gabashin Najeriya sun fara bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da kama shi. Alfonso Sokoro Igwe Gareka.
Yayin da hukumomi na ci gaba da cewa suna ƙara ɗaukar matakai wajen maido da zaman lafiya a yankin kudu maso gabashin Najeriya, hankalin jama'ar yankin dai yanzu ya fi karkata ne kan batun sake kame Mazi Nnamdi Kanu, shugaban kungiyar 'yan awarin Biafra ta IPOB da gwamnatin tarayya ta yi. Wani lamarin da ya haifar da mabambantan ra'ayoyi daga sassa daban-daban na wannan yankin. Wani mai sharhi Dr. Celestin Wosu kenan na cewa, idan ana masa shari'a ne bisa tanadin doka, to zan ce babu matsala. Amma idan ana masa shari'a ne ta fuskar yanayin da ƙasar ke ciki yanzu, cewar wannan gwamnatin na farautar mutanen kudu maso gabas, to fa ina hangen haɗari.
Though his agitation for secession is quite okay.
Ko da yake fafutukar da yake yi don ɓalle daga ƙasar ya yi sosai, bai kamata ya ɗauki mayaka ba. Wannan tsarin bai yi ba kwata-kwata. Ni dai ina mai ra'ayin cewa kamata ya yi ya fuskanci shari'a. A taƙaice dai na goyi bayan kame shi da aka yi, amma ban goyi bayan a yi masa wata illa ba. In ji wani mai sharhi kan lamuran yau da kullum Mr. Emeka Ona, yayin da wani malamin jami'a Mr. Ugochukwu Obunna yana ganin cewa bai kamata a dawo da Nnamdi Kanu Najeriya a wannan lokacin da ake kokarin murkushe ayyukan 'yan kungiyar aware ba.
For me, it is not quite timely considering the distress the country is in.
Yace gare ni wannan ba daidai lokacin da ya kamata a kame shi ba, ganin irin damuwar da ƙasar take ciki. Don gujewa zafafa yanayin fargaba a ƙasar, ba na tunanin ya dace hukumomi su sake kame shi a wannan lokacin, saboda akwai fuci a ko'ina. Bai kamata ba. Tun ranar Lahadin da ta wuce ne aka dawo da Nnamdi Kanu Najeriya, kamar yadda ministan shari'ar ƙasar Abubakar Malami ya tabbatar, kuma riga an gurfanar da shi a gaban kuliya, wacce ta baiwa gwamnatin ƙasar damar ci gaba da tsare shi. Yanzu ana tuhumar Nnamdi Kanu ne da haɗa kungiyoyinta da zaune tsaye da mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, da shigo da haramtattun kaya da kuma yaɗa labaran ƙarya, kamar yadda ministan shari'a ya bayyana. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya.
A gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahoton, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da kawo bayanan mai kamfen ɗin zaman lafiya a Arewa, Pastor Yohana Waidi Buru, mazaunin Kaduna wanda ke da ra'ayin yankin Arewa zai iya dawowa garau matuƙar aka bi wasu matakai masu ma'ana. Bayan nan za ku ji abin da wani dattijon ke cewa kan yanda yankin ya zama a halin ni'yasu ta fuskar tsaro.
Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharhodiya. sai alfahari da yawan kwafi.
Bai cin haka manya akwai wanda a arewa ana ce wai babu da ta arewa don sai akwai su walla akwai manya a kowane war za samu wanda in yayi tari talakawa za su ci a nemi irin warar nan mutanen ranka idan in an neme su suna nan kuma talakawa za su iya biya maka ga wanda ke da kima a gurin su kuma alimi addini ke da kima a gurin su ko kuwa ga wannan dan siyasa ke da kima a gurin su akwai masu riko amana akwai masu tausayin talakawa akwai masu imani akwai masu tausayi. To in an samu war nan wallahi ba wurin da za a je kollardi ko gunduma ba za a san irwar nan mutanen ba masu fada ji ne to an neme su amma za a zo a makallewa mutane a kawo mutu a dora wurinsu da talakawan ba su san su ba ba su yarda da su ba a kawo mutun daga Kano waye je sasanta a Sokoto sai da gudun Sokoto waye je sasanta a Adamawa state ba daidai bane su sun san junan su su zauna junan su su tada junan su sai su kaiwa gwamnati ga abin da muka yi in talakawan sun gama duka yau a ce Kaduna North mun gama Kaduna North talakawan duka wannan Fulani ai zafi da suke ji ana kira Fulani yanzu akwai ardoji Salame Chelo akwai locks na kira wani na ga shi ina da jinin Fulani dan da haka ina so ga abin da ke faruwa me ina mafita wallahi sa this person bana son fadi sunan shi ina magana da shi ya bi ardoji over 200 ya magana da su throughout the whole night sai irin su idan safe muka yi magana da shi yace na yi magana da su kuma abin da ya ga mun wannan fulani ya ga mun wallahi sa ba abin da ya faru. To just one person kenan ka amfani da shi ya iya fitar da ya iya kwantar da zukatan al'umma tsakanin kabilu da Fulani ne ya kwantar da zuciyarsu kuma har yau ɗin sa ina magana 2017 kenan magana roke shi ya magana da mutanen har yau ɗin ba ta samu rigima wannan local government ba ta samu rigima da wurin mutanen ba kuma akwai Fulani a cikin su to ranka daidai just one assignment kenan aka yi now na gwamnati kashe a biloyi a ce za a baiwa sarakunan mu just every district, every ward, abasu abaya sarakuna hakimai, abasu just 50,000 to coordinate their people. Allowance nasu kenan. Abaya wa maangwani 20,000, abaya wa dekache 30,000. Wala inza ya wanan duka akaduna teza zauna lafya.
Pastor Yohana Waidiburu abunda eka wama duwanda tambayar raayu imu osuma wa sushariki inechewa. Idan ma za a gyara yankin arewan to ba kamar Rida ko kamar Daba sai dai a yi daidai gurgudu kawai dan an ce madara ba ta zubewa ƙasa a iya kwashe ta duka wato ma'ana ya bai riga ya baci gaba daya sai dai a yi daidai gurgudu amma yanayin da kake magana ka nuna abubuwan za su iya gyaruwa ko su dawo kamar da din
ai mu masu imani ne Adam na farko za a ce muna ba sahihin malamin arewa na musulunci za a ce ba sai malamin addinin Kirista arewa kai ko maguzawa in na mu ne masu shigar lungu da sako kauyuku mu je mu hadu da talakawa mu ne za mu tsallake mu je mu zauna da masu bautan aradu masu bautan macita wasu kashe mu je su durumin su mu zauna da su mu je a tsallake damun su ai shi yasa muna san mun fitan da mun talakawa sai da kake tunani yau in ana magana ina sai malamin addinin musulunci ko na izala ko na darika ko na shi'a ina malamin addinin Krista na Catholic ko Orthodox churches ko Pentecostal ko Evangelical or Protestants akwai Khan akwai PFN akwai Jama'atu na Islam akwai kuma fitan Islam a kira su akwai malaman su amma biyan su yarda da su wallahi ina tabbatar maka sai dai in bamu koma ga Allah ko kuwa bamu yi niyyar din ba shi yasa ba za mu gan abin za ta iya faruwa ko me na iya faruwa duk wanda ya tuba ga Allah dole ya koma ga Allah wallahi Allah mai jin kukan talakawa ne duk wanda ya kuka kansa da Allah Allah mai tausayi ne mai rahama ne mai jin kai ne wallahi Allah na ba mu dama muna da ki ne amma ranka dai ina ce yau bana so abokantaka da kai mu'amala da kai ai ba dole zo ne aiko to haka man baka so mu'amala da ni kai ka ce ba mu'amala tsakanin da kai amma in ko na yadda da kai ka yadda da ni za mu zauna mu za abokai na har abada to dan haka mu jana yau daren kanmu
dakata anan mai bishara dan za mu ji abin da daya daga dattawan yan siyasa a arewa a jiyan Akko Lamido Umar Cikaire ke fada kan yanda tun ana rikicin makiyaya da manoma a sulhunta a zauren Jauro ko mai gari ko wajen difiyon yan sanda yau lamarin ya sauya zuwa gagarumin kalubalen tsaro
abin juyayi ne abin kaito Allahu Akbar da Allah ya sa muna da dattawa waɗannan abubuwa ba za su tabarbare su kai haka ba amma duk da haka dole waɗanda suka rage na zamanin ma su ma muna tsammanin da ya kamata dattawan arewa ya kamata su yi magana abubuwan nan yanda suke tabarbarewa eh kenan na biyu musamman makomar mu a arewa yadda muke ta jagwalgwala kanmu kuma in ban wi sa'a ba mu din ne kuma zamu zama sanadin wato kawo baraka a kasar gabaki dayanta. Domin idan arewa bata daidaitu ba, bata saitu ba, bata zanna lafiya ba, to duk Najeriya ba za a zanna lafiya ba. Idan kuma arewa Allah ya sa ta saitu, ta daidaitu, ta zanna lafiya, to mu ne yan sanda, mu ne sojojin Najeriya ba wai wanda suke tabara ba, dama mu ne zaman lafiya, mu ne kuma amincin kasan nan za a samu zaman lafiya kowane bangare da abin. Musamman abin da ke faruwa da waɗanda ba su san tarihi ba, yaya aka yi mu arewa muka soma, yaya aka yi muka taho har zuwa yanzu, su dai abin da ya dame su kawai yanzu daɗin rayuwar duniya kawai da majibi da abubuwa da ake kallo na fina-finai na abubuwan Facebook na abubuwan television, ana kallon waɗansu wurare saboda haka kuma sai muna nausosu, muna wato mukarana da abin da mu arewa muke ciki alhali kuma duka tarihinmu daban da kasashen da muke maganan nan. Mu mun yi sa'a, Allah ya taimake mu, addini ya saita mu ta albarkacin wato jaddadawa da Sheikh Usmanu ya mana da sauran malamanmu. Har yau a cikin duniya muna cikin waɗanda suke na gaba a wajen aida musulunci da kuma bin Allah da manzonsa. Amma kaito abubuwan suna baci a gurguje kaman walƙiya. Musamman abin da yake shine tushenmu, shine duk abin da yake ba mu fitila mu shugabanci ƙasa ko mu taimaka ƙasa ta zanna lafiya ko ta ci gaba ko shugabanci, duka addini mu na musulunci ne. Amma abin kaito yanzu ga yanda muke kakkarya addinin musulunci ta kowane bangare, kun koma wato kungiyoyi. Abin bakin ciki, malamanmu sun koma tsakaninsu banda jayayya ba abin da ake yi. Don jayayyan nan an manta da ma jama'ar da ya kamata a koyawa ya za su yi su san Allah, yadda za su yi wa Allah ibada, yadda za su yi mu'amala a zanna lafiya tsakanin juna kamar yadda da ake, duk sun manta sun koma jayayya. Duk wani malami inda ya kai, in ya faɗi magana za a samu wani wanda zai mai da martani akasin abin da ya faɗa, ko ya fahimci abin ko bai fahimta ba. Kuma za ka samu malamai suna kawo kamar ijtihadin su, abinda su suka yi bincike ko suka fahimta, maimakon su bar shi tsakanin su da waɗanda kaɗan waɗanda suke da irin fahimtar su, sai su watsa shi akan jama'a gabaki ɗaya sai a kama jayayya, abin bakin ciki. To wannan shine fitinar da muke da ita yanzu, wannan shine dan tsokacin da zan yi arewa. To in dai arewa ta gurɓace, to Najeriya za ta gurɓace. Yawwa, in arewa ta saitu, wallahi Najeriya da yardan Ubangiji za ta saitu. Yadda arewa ta gurɓace kuma, to haka Najeriya za ta gurɓace.
Alhaji Lamidu Umar Cikere, akwai bayanin da ka yi inda ka yi juyayin rasa dattawa. Akalla su waɗanne ne waɗannan dattawan da aka rasa, kuma da rashin su yasa gyaran nan yake wahala?
Dattawa da muka rasa su ne wanda za su tsaya, ba su da kishi sai jama'ar arewar, kuma babu bambancin wato addini ne ko kabila ne, a duk jama'a ake yi wa. Domin sai an yi wa jama'ar duka gabaki ɗayansu sannan a zanna lafiya har kowa ya yi addininsa. To yanzu sai muka rasa kowa ya ɗauki ɓangare. Musulmi mun ɗauki ɓangarenmu, ba ruwanmu da waɗanda ba musulmi ba. Mu waɗanda ba musulmi ba sun ɗauki ɓangarensu, babu ruwansu da mu. Saboda haka kowa ya juya ɗan uwansa baya. To kaga wannan abin baƙin ciki ne, abin kaito ne a arewa.
Masu sauraro, da wannan za mu dasa aya. Sai makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El-Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Bakokin mutu don ku gyara kasar ku da gaskiya, kuma Allah shi ne zai cika.
A gaida Nasiru,
wanda ba da
kuma ta hanyar email. Kwamma na farko ya fito ne daga Husaina Ali mai gishiri Rijau, ta ce salam sashen Hausa. Hakika sake kama shugaban haramtaccen kungiyar nan ta IFAB wato Nnamdi Kanu a gwamnatin Najeriya ta yi hakan wata babban nasara ce ga kasar. Fatanmu dai shi ne kotu za ta yanke masa hukunci daidai da laifin da ya aikata, domin ya zamo izina ga duk wani mai bakar aniya irin tasa ta wargaza ƙasa. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau, ta ce game da faduwar jarabawar jam da ɗalibai suka yi a Najeriya, ina ganin laifin ba na kowa ba ne illa na ɗaliban. Domin dai sai mutum ya karanta ne sannan zai rubuta, dama kuma an ce duk wanda ya iya Allahnsa ya wanke. saboda haka waɗanda suka faɗi jarabawa sun wanke Allahn nasu ne ba tare da sun iya ba. Wannan shine zancen gaskiya. Sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria yace ga dukkan alamun shugaban kasar Chadi Muhammad Idris Deby ba shi niyyar bada mulki ga farar hula kamar yadda aka tsara, yace gaba da mulki ne kamar yadda mahaifinsa yayi. Da mamallin Bahaushe yace farewa ba za ta gudu ba dan ta yi rarrafe. Sako daga Sani mai langelange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaid Bala kofar sabuwa suka ce muna taya al'ummar jihar Difa ta jamhuriyar Nijar. Muna fara dawowa harkoki sannu a hankali a jihar bayan da aka fara shawo kan matsalar tsaro da aka yi fama da ita a shekarun baya. Da fatar Allah ya sa abin ya dore. Sakonmu na karshe na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja jihar Kogi Nigeria. Suka ce salamu murya Amurka. Muna so ku ba mu dama mai kira da babban murya ga jama'a musamman mazauna bakin rafi da su fara yi wa kansu tanade-tanade. A fitowa daga bakin kogi zuwa neman matsuguni a tudu, duba ga yadda damunar bana ta faso da karfinta tamkar ta bara kafin ta riske su ta inda ba su zata ba. Fatan kiranmu zai kai ga kunnuwan da ya dace tare da daukar matakai a kai. Badalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma a takaice.
Baban Allah takaice, ma'aikatan ceto sun tabbatar da mutuwar mutum na 12 a cikin rugujewar wani gini a Surfside a jihar Florida. Shugabar karamin hukumar mulkin Miami-Dade, Daniela Lavin Cava, ta faɗa wa manema labarai da yammacin jiya Talata cewa ma'aikatan ceton na ci gaba da samun nasara, yayin da har yau akwai mutane 149 da ba a gano su ba. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden sun shirya zuwa garin na Surfside a ranar Alhamis domin gani da idanunsu. A hali da ake ciki kuma, yau Laraba shugaban na Amurka Joe Biden zai gana da wani rukunin gwamnoni daga jihohi 8 na yammacin Amurka akan shirin da suke yi na tunkarar wutar daji kamar yadda yankin ke kokarin magance batun fari. Biden da wasu jami'an gwamnati za su yi jawabi daga fadar White House, yayin da gwamnonin kuma za su shiga taron ta bidiyon yanar gizo. Sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki ta faɗa wa manema labarai a makon da ya gabata cewa taron zai maida hankali ne akan yadda gwamnatin tarayya za ta taimaka wa shirin yaki da wutar daji domin kare lafiyar jama'a. A ƙarshe, 'yan tawaye a yankin Tigiri mai fama da tashin hankali sun yi kashedi a jiya Talata, rundunarsu tana ƙoƙarin mulkushe sojojin Habasha da na Eritrea, duk da batun da gwamnati ke yi na ayyana tsagaitauta na ɓangare guda a yankin. Gwamnatin Habasha ta sanar da shirin tsagaitautar ne a kan ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar da yammacin ranar Litinin, tana mai cewa tsagaitautar za ta fara aiki ne nan da nan. Shirin tsagaita wutar da zuwa ne bayan yaki da aka kwashe watanni 8 ana gwabzawa a yankin, a daidai kuma lokacin da sojojin jam'iyya mai mulkin Tigiri suka shiga babban birnin yankin Mekele, inda mazauna wurin suke murna da ganinsu.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.